las flores, iba como de, iba como de le damos fe. Tu le va como de le damos fe.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanye ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki muke gabatar muku da wannan shirin a yau Laraba 15 ga watan Yulin shekara ta 2020. Kafin ku ji abinda muke tafi da shi ga Ibrahim Kalmasi dauke da kanun labarai.
Kwararru a Amurka sun ce wani rigakafin cutar corona da ake gwadawa na nuna alamun iya samar da kariya sosai daga cutar. Masu zanga-zanga na kiran shugaba Jair Bolsonaro na Brazil ya murabus duk wanda kasancewarsa a killace saboda kamuwa da cutar corona. Sannan akalla mutum guda ya mutu, wasu kuma biyu sun samu raunuka a wani harin bom da aka kai da mota kan komandan sojojin kasar Somalia.
To a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa gwamnatin jihar Adamawa a arewa maso gabashin Najeriya ta kaddamar da binciken neman hanyoyin magance rikicin kabilanci da ya sanadiyar rasa rayuka da dukiyoyi da dama.
A dawo a yi sulhu na gaskiya, a gaya wa juna gaskiya, mai laifi ya yadda cewa ya yi laifi, wanda aka yi wa laifi kuma ya yafe.
Jam'iyyar APC mai adawa a jihar Sokoto ta cicciki gwamnatin jihar ta PDP a ƙarƙashin gwamna Aminu Tambuwal da cewa ta kasa yin aiki a cikin shekaru biyar yayin da PDP ta bayyana akasin haka.
Tun lokacin aka haɗa wannan gwamnatin aiki guda ne aka ce mana ana yi, shi ne na makarantar gudu. Yau shekara biyar an kasa kai ƙarshe ne.
Ganin mai girma gwamna tana cewa zai iya aiki ko ba zai yi wani abu ba, sun ga cewa yanzu ga ayyuka a yansuwa na harkar asibitoci.
Haka kuma za mu kawo muku shirin ciwon yamace wanda Aisha Mu'azu ke shiryawa ta kuma gabatar. To amma kafin duk waɗannan, bari mu fara kawo muku labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Kwararru a Amurka sun ce wani rigakafin cutar corona da ake gwadawa na nuna alamun iya samar da kariya sosai daga cutar, tun ma daga matakin farko na gwada ingancinsa. Wannan rigakafi da ake gwadawa wani kamfanin Amurka ne mai suna Modern ya kirkiro shi, sannan wasu kwararru a cibiyar nazarin cututtuka masu yaduwa ta ƙasa suka dada inganta shi. A wani rahoto da aka buga a wata mujallar magunguna mai suna New England Journal of Medicine jiya Talata, an ce masu gwajin sun yi allura ma mutane 45 da suka amince a yi gwajin a kansu, yan shekaru 18 zuwa 55. Masu gwajin sun ce babu wani daga cikin waɗanda aka yi gwajin a kansu da ya samu wata matsala sosai sanadiyar shan maganin. Baya ga kimanin rabinsu da suka ce sun ɗan ji gajiya, ɗan ciwon kai da ɗan sanyi haka, sai kuma ɗan zafi a jijiyoyinsu a daidai inda aka musu allurar. Musabbabin gwajin na wannan mataki na farko shine a san adadin maganin da ya kamata a sha, da sanin ko yana da illa ko a'a, da kuma sanin ingancinsa wajen bayar da kariya daga cutar corona. Duk da killace kansa da shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro ya yi saboda kamuwa da cutar corona, wannan bai sa masu zanga-zangar kiran ya yi murabus sun tausaya masa ba. Sun kuhula ne saboda irin matakan da Bolsonaro ɗin ya ɗauka kan annobar. Suka yi ta aje gicciye a harabar ginin Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasar a Brasilia, babban birnin ƙasar, jiya Talata, don nuna juyayen mutanen da COVID-19 ta hallaka. Masu zanga-zangar ciki har da mambobin ƙungiyoyin ma'aikata da 'yan asalin ƙasar da ƙungiyar 'yan luwaɗi da maɗugo sun rubuta takardar haɗin gwiwa ga Majalisar Dokokin Ƙasar ta buƙatar tsige shugaban. Bolsonaro ya sha suka saboda yadda ya yi ta shiritar da barazanar annobar. Shugaban 'yan asalin ƙasar Cretan Gaykan ya ce wani dalilin zanga-zangar kuma shine karrama waɗanda suka rasa rayukansu sanadiyar COVID-19. Masu lura da al'amura sun ce takaddamar da ta ɓarke tsakanin Taiwan da ƙungiyar Tarayyar Turai saboda hana 'yan Taiwan shigowa Turai da EU ta yi, na iya zama irin rigingumin da za a fuskanta a fagen diplomasiyya nan gaba tsakanin gwamnatoci a sassan duniya, yayin da suke nazarin yadda za su yi da batun matafiya na ƙasa da ƙasa a wannan marra ta coronavirus. ma'aikatar harkokin wajen Taiwan da ke birnin Taipei wannan mako ta ce tana fatan kungiyar ta EU za ta sa kasar ta Taiwan cikin jerin kasashen da ba su da hadari ta yadda ɗan kasar za su iya zuwa Turai kusan babu wani ɗan Taiwan da ya kamu da cutar corona kuma ta ki amincewa ɗan asalin Turai su shigo kamar yadda a baya Turai ta amince ɗan kasar ta Taiwan su shigo Turai Taiwan ta ce har yanzu ɗan Turai ba su barranta daga cutar ba to sai dai wasu masu lura da al'amura na ganin babbar abokiyar gabar Taiwan wato China ita ce ta zuga Turai ta kaurace ma Taiwan
to madalla an jima kadan Ibrahim zai sake dawowa da karin labarai to amma kafin nan bari mu leka jihar Adamawa dake arewa maso gabashin Najeriya inda gwamnatin jihar ta kafa wani kakkarfan kwamiti da zai gudanar da bincike akan musababin tashin rikicin kabilanci tsakanin al'ummomin Lungunda da Waja a yankin Goyok dake jihar lamarin da yayi sanadiyar salwantar rayuka da dama da kuma asarar dukiya mai dimbin yawa Ibrahim Abdul Aziz ya iko mana da rahoton daga Yola
rayuka da dama ne masu kasalwanta baya gidaje da kuma dukiya biyo bayan wannan sabon tashin hankalin da ya sake barkewa tsakanin al'ummar Lungunda da kuma Waja a yankin na Guyuk lamarin da yake gwamnatin jihar Adama kafa dokar hana fita a karamar hukumar Guyuk da kuma laife da ke cikin karamar hukumar Lamurde to sai dai kuma a ziyarar gani da ido da gwamnatin jihar Adama Honorable Ahmadu Murfin Tirekai wanda har ya jagoranci zaman jami'an tsaro a garin da min lalubo bakin zaren magance wannan tashin hankali yace wallahi gwamnatin jihar za ta ta gafar wando guda da duk wanda aka tabbata yana da hannu a wannan tashin hankali
na zo yau tsakanin ku yan uwa al'umma mutanen Lungunda da Waja a matsayin na da shugaban da kuka zaba wanda kuka yarda da shi ba zabe na zo in nema ba na zo in ci gaba da gudanar da aikin da kuka kaya mini ina rike da wannan amana tsakanin na da Allah ina fatan haka ba saboda tsoro bane duk wanda aka ambata sunan shi duk wanda aka same shi da laifi
shi ko da yake nasa jawabin sarki mai daraja ta daya kwandinin guriya kurhai dishin dan sanda yace su suna nasu kokarin samar da fahimtar juna tsakanin al'umman yankin to wai ko ne hali ma yake cike a yanzu malam Aminu Abdullahi Guyuk wannan asalin garin Guyuk ne ya ko bai na mahalin da ake ciki a yanzu
ra ta lafa daidai wannan lokaci a matsala din an yayyafa mata ruwa sakamakon mataki na kandagarki kuma na hanzari da gwamnatin jihar Adamawa ta dauka gware da gaske babban matsalan da rikici ne na kabilanci tsakanin kabilar Waje da Lungunda wanda kuma musabbabin shi shine rikicin gonaki a idan muka yi magana akan hanyar da za a bi don magance wannan fitina kuma shine a dawo a yi sulhu na gaskiya a gaya wa juna gaskiya mai laifi da cewa yayi laifi wanda aka yi wa laifi kuma ya yafi sa'annan da sarakunan gargajiya da shugabannin addini da jagororin siyasa su yi mu'amala da mabiyansu su gaya wa mabiya gaskiya kuma malaman addini ka su gaya wa mabiyansu ainihin abin da Allah yake nufi ya faɗa kuma a cikin littafin nan nasu mabambanta kuma su yi wa'azi akan abubuwa da zai taimaka wajen wanzar da zaman lafiya maimakon yin wa'azi da irin harshen nan da ba zai taimaka wajen kawo zaman lafiya ba kuma zai ruruta wutan wannan rikici
tuni fa gwamnatin jihar Adaman ta kafa kwamitin bincike kunshi shugabannin addini da ma wasu jami'an gwamnati wannan kwamitin na magarkashin Jenar Haris Darma mai ritaya da kuma Bishop Musa Pantebulus na cocin SCGN kana kuma da Bishop Stephen Daimamzo da ke ma zama shugaban kungiyar Kristocin Najeriya ta kan a jihar Adamawa haka nan ma akwai Alhaji Gambujika da ke ma zama shugaban majalisar musulmi ta jihar Adamawa Ibrahim Abdul Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, da kuma 60 a matsakaicin zango a jamhuriyar Niger za a iya jin mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 bayan haka a koda yaushe kuke so za ku iya ziyartar shafukanmu na internet wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com yanzu kuma ga Ibrahim ya sake dawowa domin karshen labaran duniya
akalla wani mutum ya mutu wasu biyu kuma sun samu raunuka a wani harin bom da aka kai da mota kan kwamandan sojojin kasar Somalia Janar Odawo Yusuf Ragi ana ganin mayakan al-Shabab ne suka kai harin yayin da tawagar janar din ke barin ma'aikatar tsaron kasar da ke Mogadishu babban birnin kasar Bitini Janar Ragi ya tsallake rijiya da baya. Mai magana da yawun rundunar sojin kasar Abdulkani Al-Ashkir ya ce jami'an tsaro sun bindige maharin tun ma kafin ya tayar da bamamman da ke makare cikin motar. Wannan harin da aka kai kan Janar Ragi bai zo da mamaki ba, ganin yadda yake fito na fito da masu tsauraran ra'ayi. Kuma wannan ne karan farko da aka yi yunkurin kashe wani babban jami'in soji cikin tsawon shekaru da dama a kasar ta Somalia, duk da yake an sha kai har-hari kan sojoji. Kasar Abrikos ta yi hidimar makoki ta kafar talabijin jiya Talata a Abidjan, birnin hada-hadar kasar, ta girmama Firaministan Abrikos Amadu Gon Kulubali, wanda ya mutu kwatsam sanadiyar bugun zuciya. Mutuwar ta Kulubali ta zo ne ana dan watanni gabanin zamansa dan takarar shugaban kasa na jam'iyya mai mulki. Shugaba Alassane Ouattara, wanda ya jagoranci hidimar, ya dauki Kulubali dan shekaru 61 a matsayin mutumin da zai gaje shi. A halin da ake ciki dai, babu tartibin wanda zai gaji Kulubali, wanda mutane da dama ke girmamawa. Kasuwannin hannayen jari sun samu dan kwarin gwiwa yau Laraba. Daga albishir mai kyau na yiwuwar samun rigakafin cutar COVID-19 a Asia, kasuwar Nikkei ta Tokyo ta mike da kashi 1.5 cikin 100 zuwa lokacin tashi. Hang Seng ta Hong Kong ta danyi kasa da 0.2 cikin 100 a hada-hadar yamma, a yayin da kuma Shanghai ta rasa kashi 1.5 cikin 100. S&P ta Sydney ta yi sama da 1.9 cikin 100. Kospi ta Seoul ta yi sama da 0.8 cikin 100. Yayin da TSEC ta Taiwan kuma ta tashi da asarar maki 6, Sensex ta Mumbai ta samu 1.9 cikin 100 zuwa lokacin hada-hadar yamma. Kasuwannin Turai sun shiga da kafar dama, inda FTSE ta London da CAC 40 ta Paris suka yi sama da 0.9 cikin 100, a yayin da kuma DAX ta Frankfurt ta mike da 0.7 cikin 100.
Madalla a gaida Ibrahim Kalmasi Garba da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ci gaban rahotannin da muke dauke da su. Jam'iyyar APC mai adawa a jihar Sokoto ta zargi gwamnatin Aminu Waziri Tambuwal ta PDP da rashin tabuka ayyukan ci gaba tun sa'ar da ta hauka ragar mulki shekaru 5 da suka gabata. Sai dai ana ta bangare jam'iyyar ta PDP ta mai da martanin akasin haka. Daga Sokoto, Muhammad Nasir na dauke da karin bayani.
Jam'iyyar adawa ta APC ta ce gwamnatin Tambuwal ya kasa wajen aiwatar da nauyin da ya rataya a kansa kasancewar sa babban jami'in tsaro a cikin jiha, ga lamarin rashin tsaro da ya daidaita yankin gabashin Sokoto. A cewar shugaban jam'iyyar na jiha Isa Sadiq Acida, sabanin yadda gwamnatin jihohin da ke fama da matsalolin tsaro suke yi na haduwa da shugaban kasa Muhammadu Buhari suna yi masa bayanin yanayin tsaro a jihohin su, inda nan take yake dauka matakan magance matsalolin. Shi gwamnatin Tambuwal sai da tura ta kai bango sannan ya nemi yin hakan.
Wannan press conference ne domin mu kira gwamnatin ta kula da irin bala'in da auyawa da sauran mutane talakawan mu na auyen Isa suke ciki ga halin da ake ciki. Sometimes sun dawo gari suna nan da mu yanzu duk da abin da suke ci ya musu waya, kuma har yanzu mun ji abin da gwamnatin jiha ta faɗi ko kuma za ta yi ko ta yi ba game da wannan.
Dangane da batun ilimi kuwa, shugaban jam'iyyar ya ce ba wani abin kirki da gwamnatin jihar Sokoto karkashin jagorancin gwamna Aminu Waziri Tambuwal za ta nuna azaman ci gaban da aka samu, duk ko da kudaden ma'aikata da ake zabtarewa daga albashin su a zaman tallatin ilimi.
Tun lokacin aka haɗa wannan gwamnatin aiki guda ne aka mun ana yi ne na makarantar gudu, yau shekara 5 an kasa kai karshe ne. Haka kuma akwai ƴaƴanmu an kasa biya musu jarabawa da Neco da Naftel, saboda haka da yawan su sun rasa admission zuwa jami'o'i saboda ba a biya waɗannan kuɗin.
Haka ma jam'iyyar ta adawa ta APC ta ce gwamnatin Tambuwal ta kasa wajen samarwa jama'a gajiyar demokradiyya, musamman a wajen samar da hanyoyin mota, inda shugaban jam'iyyar ba da misali da unguwar Mabera, wanda ya ce tun shekara ta 2017 ne majalisar zattaswa ta jihar Sokoto ta amince da magance matsalar ambaliyar ruwa wanda ke addabar mazauna wannan unguwar, amma har yanzu shiru ake ji.
Mun sani mun jiya an ce an kaddamar da yin flyover cikin garin Sokoto, an ba da kuɗi ga yan kwangila, amma muna son gwamnati ta sani bara da shekaru suka wuce akwai ayyuka wanda aka bari na hanyoyi waɗanda suke na karkara ne masu amfani, an bar su haka ne da suke tun lokacin da aka gade su ba a yi komai ba, kuma an sa su a budget an samu su kuɗi musu inda kuɗin suka yi ba. Wannan aikin da aka fara na flyover aiki ne mai kyau, amma na tabbata maka wannan gwamnatin ba za ta iya wannan aikin ba.
Na tuntuɓi kakakin jam'iyya mai mulki wato jami'ar PDP Abdullahi Yusuf Hausawa akan wadannan korafe-korafe da jami'ar adawa ta APC ta bayyana.
Kamar yadda mai girma gumi ne fada ba shike da kusurin na yan sanda da jami'an tsaro duka gabaki daya ba, amma dai suna da kyakkyawar hulɗa tsakani da shi da su a matsayin na chief security na jihar Sokoto. Kuma kamar yadda kowa sani da abin yayi kamari, mai girma gumi ya je da kaini ya samu shugaban kasa, kuma mun tabbatar da cewa gwamnatin tarayya ta dauki matakai da mun ga an turo da sojojin na sama da na kasa, kuma an turo da jiragen sama.
Dangane da batun ilimi ko kakakin na jami'ar PDP ya ce an samu cigaba sosai
game da magana ayyuka shi harkar budget. Duk wanda an mai ilimi mai basira ya san budget ba kudi ne kasa ba, har sashi ne muke yi zamu samu kaza, amma samu kaza zamu yi kaza, zamu yi kaza, zamu yi kaza. Idan kuma aka samu akasi, dole a dubi ayyuka wadanda sun fi muhimmanci a dogon ce a bar su a yi su abu wadanda ba su da muhimmancin irin wadancan. Duk abin da ya kawo wannan ce ce ku ce ganin mai girma gwamnati suna cewa zai iya aiki ko ba zai yi wani abu ba, sun ga cewa yanzu ga ayyuka ayyukan suwa na harkar asibitoci, harkar hanyoyi, harkar flyover.
Yanzu dai ya saurara da jama'a su yi alƙalanci akan wadannan batutuwan na jam'iyyar adawa da kuma jam'iyya mai mulki. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto, Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir, har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan Washington DC. Ga shirinmu na gaba.
Assalamu alaikum. Barkanku da maraice, mu barkanku da sake kasancewa a shirin ciwon kyamace wanda ke zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka. Sunana Aisha Mazu. Yau a cikin shirin ciwon kyamace za mu dan jingina batun fiyaɗe kana mu koma kan maudu'in da muka fara tattaunawa kai kafin mu fara cikin batun fiyaɗen, wato batun dangin miji a zamantakewar aure. Inda muka bakuncin Hajiya Saudatu Sheikh Mahadi, babbar sakatariyar kungiyar kare haƙƙoƙin mata da tabbatar da musu adalci, wato RAPA, da barista Abida Hanifi Abdullahi, ma'aikaciyar babbar kotun Abuja. To za mu tashi akan bayanan barista Abida Hanifi Abdullahi, inda take magana akan yadda wasu lokutan wasu dangin mijinki ke sa ido a zamantakewar ma'aurata. Sai sauraro lafiya.
Ke Hajiya baki a gani nan idan har namiji yana rike da gidan shi yadda ya kamata, ƴan uwansa idan sun zo ya san matsayin su, ya san kuma inda zai ajiye su, idan maza su tsoma bakin su a cikin al'amarin sa na cikin gidansa, ya san yadda zai tafi da al'amarin ba tare da ya janyo wata matsala ba daga bangaren mahaifiyarsa, matarsa, ko kuma ƴan uwansa, domin dukkan su uku ba yadda za a yi a raba shi da su.
Ai wasu cikin san ba ma wai a gidan su ce ba, inda yanzu misali a gidan su ce za su ma lura da uki ita mace uki yanci take makanta, wasu su kawai suna gani ne kila yau sun sai maybe ta zo biki tana sa wannan kayan su za su da irin sai su fara tunani daga hannun mijin ne, duk kuma ya tsaye kokarin da kula a'a wannan dai da matan zan ta yi shi muke ko da ba mijin ne yake mata ba shi ne ke haifar da matsala, amma in dai har suna da wadatar zuci ba wani ka ido sai kiga komai alhamdulillah shi ya yi daidai gwargwado ita ma matan haka.
Hajiya, idan aka samu irin wannan lamari me ya kamata ta miji ya yi?
Aminin da duk da ya samu kanshi cikin wannan miji da zan manta ba wata shekara a cikin cinin gida na ce babu wanda ya kai ka arziki duniya ta mata ka da uwarka suna shi, saboda ina ji Abida tana fadin cewa ita ba sannan na azza gaskiya ni ban ma san shirkai da kowa da idan sun kuma an dauke ni niyan shekara ta 40 da kai gidan mu, kuma sai da na gama yin gashi na gama shin wa'i suna mun aure ni mijin kike samu kanshi a cikin wannan al'amari ya shiga tsakan mu ya afiki, saboda ba yadda inda zai kai kowa amma shi yake ce take ta ɗan uwan shi mata, ko kuma idan uwan shi mata ne cikin ina zai kai shi shi rabota da ɗan uwanta ya gode ta, abin farko dai da zai yi shi ne ko ba wurin Allah ya yi dauki, na biyu ita mata kullun sai su ga an ci ita ce ba tai hakuri ke hakuri ya zai ai ɗan uwan shi to kuma ai ɗan uwan ta tabo to namijin da ya samu wannan shi zai yi kokari ya jajirce na farko ya nuna mai ɗan shi banda ruwa ba ya kuma inda aka iya da ita saboda haka buje buza cin shi kun kuda ta dai kici ne ga mace da ita cin kun kuda kake ga mace da uwa dan ita ba zan ba ta musan ya kuma ci ko aka ba ai amma sister sai ɗan uwa shi zai je ga shi kuma ni ina kan ga maza da layi mai ɗan shi ce amma ta ka fa mata ta ci wani ma za ki ga har ya kai matsayin da cewa kaje bari a zo gidan da kada a yi ta so zai ki bin kallon shi mata ko yin shi mata zuba jin shi zai da abin da zai musu ta gani ba su ma ba san ta ta gani ba ya ji kuma yawancin maza idan wuri ya ci kudi gaba ɗaya shi ne wa shi ki ko ci kudi ne shi ki ko ni ku ta ta tabba ki ko ku ta ji ku kun ci san mu ce ya tura ku ki wani abin da zai zo kanne shi ta ci abin da ya kawo aikin da ya ce ba a ce ma maza a ne shi su kuma su dan Allah ita wannan da kuka rubuta daga gidanki dole ku mata adalcin ku rubuta ta da ɗan uwan kuma ta zo ta tashi duka komai na rayuwar ta kai bauta aure da Allah ce ta yi to dole ne a kada mata kafa ita ma ta faɗa malamin Aisha in ce a ce ma ta gida ce yar uwar ki ga mai gida ki dauke ki yi miki haba na babu to yar uwar ki ce ba ta nuna muhimmanci ki ba wani shi idan ki ga gida ne ni ne dan uwan ki ma ta shona a dafin shi ne da nuna muhimmanci ki ga aurenta kuma shi shike da jajircewa farko shi fa aka bashi shugabanci kowa shine kiwon to akwai kuma wani hali da maza ta tsinci kansu malama kuma gida ma yaya ya tashi ya saba da je kaka dawo ne babban gida ko kuma irin ganin shi na mata to shi ga ka kawai haka wannan abu ke cikin shi kuma ce ma kowa da miki kalli ku ci kanku to nan fa za ki ce ana ci ban da ruwa sun ji shi in mai miki shi a tuni a idan shi za a ba a jami ta ce kuma in za a ba shi ke garin da suna nan da yawa su ma ta nika ce miki karki sace ni da uwa ta ka tabbata ni karki sace ki ga mai ake tsakanin ki da miki ki da ɗan uwan shi kin ne ku abin ki ne ku ba ni shi dai kin yi kin aso kin kawo ana da yare da bai bada ba in ce ba ki da ba da ki ta ake aso ba ke ki ka hani saboda ka kai ki kowa ya san ni yana so abin ki da ma ka rubuta ban shi in gani ko
na fahimce ki Hajiya
to ne wanda lokaci zai dauka ka busa ya ci ga
kasancewar kuna karban irin matsaloli na aurata musamman ma mata kamar kaso nawa kuke samu wanda ke da alaka da wannan batu da muke tattaunawa akan yau
gaskiya ba zan ce miki da shi adadin kaza ba ne amma zan iya ce miki in ka samu miya ta kuɗi ana neman zan zauna ba ko kuma ni tafiya zan yi kin samu kici shi goma na matsalar zaman ta ce wa aure ku uku cike ku zaki iske akwai sa ido akwai sa hannu akwai kuma da bakin nan walau ɗan uwa walau aboki walau kawa yau wani ɗan uwan miji da ke yake kamari kuma muka gani shi wurin magana haihuwa dan mace ba ta haihu ba aka shekara ɗaya aka shekara biyu cikin ta uku kunan ta juriya ɗin ta sunan ta dama kila ta daɗe a layi da ciki shi fa ko shi ne laifin nashi ne na biyu kuma inda za su ga an samu dambaruwar ɗin na ga mu sun gamu da mu da haƙoran mu 30 rubu an mun gama digiri har mun yi aure kana aikin ka a gaban ka duwan zanen ta aka danta to wani abu kamar yadda malama Abida ta ce dazu ni mu ɗan uwan shi dan dai a dan na kashe kuɗin ki ma kanki abin da kike so amma a kullun aka ganki da sabon gami nan gami ki mu ɗan Abuja ne ayo ko mun ko kuma da Abuja ma ba mu dashi to ke din nan da Allah ya rufa miki a fili ke kuma kike hakuri kika bari yayi nasu to duk da haka ba ki gani ta ba ni ake yakin nan dai shi ne ke ba a taɓa lura da cewa sai sai wata gudun nasu ke al'amari ke so yake yake ne sai ya mu wannan baba ne ya mu wannan kan ya mu ba a taɓa dubar wannan
ya zama kamar hasada da kishi ya shiga ciki ko
shi da ma ai an ce kuma lamma ni ma ne ko da gidan su da degree da aikin ki ba ki so yaren komi kuma shi ne ba mu da ki aikin da kuma shi ne ga jin ku ba su da karfin da dan uwan ki yake da shi hasada aikin shi ne kan kan
haka
eh to ko ko kana da gashin wannan tsari ai ba lalle mace tsayar ku ɗaya bane
to amma kasancewar wannan irin waɗannan kananan matsalolin suna girma su zama manya har ya kai ga mutuwar aure a bar ƴaƴa mace ta bar ƴaƴa a gidan miji ta tafi wani gida daban ta yi aure me ya kamata mu yi domin ganin cewa mun taimaka wa mata ƴan uwan mu
ita duwa mace dama tarbiyyar da ta taso ta din gishon ita ne
wato a gidan su kenan
a gidan su ba ƙarya ba ne akwai kitsoshi da yawa da ke mu gaskiyar wannan al'amari irin abin da namiji ya taso ya ga gidan su rikon sa kai na kashi na haifin shi ne mai aikin shi zalunci yake zuna a gidan shi yadda mu da mazajin namu abinda muka gani da gidajen mu a wurin iyayen mu shine yanayin da mutum ya girma cikin shi ya zama al'ada to idan mace ta samu kanta cikin wannan mun shawara da mutum da mata in sun zo wurin mu musamman an ai riga an ci da kai yaya babu cuta yau a duniyar mu irin dan da bai da uwa a cikin shi ba wanda ya cuci da ya ci wannan ya taso babu mai haihuwa shi a gida ko mun kashe ka ido ya fito ma shi in ana ganin sa kuma abinda za shi tunshi na danta amma a yanzu cikin mutum wannan hali da idan an samu aka tsaya da mantakiya tawon da mantakiya ya kan tsaya shi da hayyar da da kika ya fa ba kai ba kan ce mu mata tun dare da duk da ta ce dare da ai san ko kika abin da hausa ce ce mu muwa da zura ba idan mace ta zo ta ci kan ta cikin wannan hali na kuntata kuma ta ko oho kuma an tifi ta wata akan ta ko gaskiya abin da muke ne ta tun shawara da shi shi ne kuma wurin Allah sai idan na kanka din nan ina yayi kuma da yawa sai dai na ji kan ba sannan za a wula kan ta
so sai
kuma ce na nuna ina son na ai mun kuma ta shawara ta nuna na kan sun sana'a ta cikin gida ko kasuwanci na waje wani ne na cikin da mun gani wani ne mun ci kasuwanci gida ita suna cikin gida ko aikin mu irin magana ko ne ce ko ne sa sai da mutum duk dai wani abu a mutum da rage su a duniya da mun ci da kuma da mutum ci
na mama addini ya ce idan kana so ka zo na lafiya da mutum ka guji abin hannun sa ko
yauwa kuma kun su dan jimi ji hajiya ai yau da gobe ta tsori
sosai
tun suna zargin nashi ne har sai su zo gidan nashi ne amma ka tabbata da kina da nashi
to masu sauraro ya abin da lokaci ya bamu damar kawo muku kenan a cikin shirin ciwon ya mace a wannan mako sai a tare mu a makon gobe domin ci gaba da wannan tattaunawar a madadin dukkanin abokan aiki na anan sashen Hausa na muryar Amurka da ma bakin namu Hajiya Saudatu Shehu Mahaji da barista Abila Hanafi Abdullahi sai wacce ta daidaita mana sauti Juri Ladders Gresham ni Aisha Ma'azu nake muku fatar alkhairi ma assalamu
da Aisha Mu'azu yanzu kuma sai ra'ayoyin ku masu saurare da kuke aika mana ta hanyar email
yau sakonmu na farko ya fito ne daga Umar Adamu Katagu yace salamu muryar Amurka hakika ci gaba da fuskantar tsadan kayan masarufi da Najeriya ke fama da shi tabbas wannan wani babban abin tada hankali ne ya kamata gwamnati ta dauki matakin daidaita farashi ko talaka ya samu sauki sakonmu na gaba ya fito ne daga Haruna Muhammad yace zarge-zargen da Sheikh Malam Mahadi Shehu yayi wa gwamnatin Aminu Bello Masari kan yadda su Masari ke kwashe mana dukiyar jihar mu wannan zargi yana da kanshin gaskiya duba ganin yadda Masari ke yin shagali da dukiyar mu sai sakon hadin gwiwa daga Aminu Kano Maida Garko da Sani Mai Rake Maida suka ce assalamu VOA Hausa ci gaba da tsadar kayan abinci wanda yake nema ya gagar talaka a Najeriya samsam bai zo mana da mamaki ba a sakon Husaina Alhaji Umar Forever Gashuwa cewa ta yi salamu VOA Hausa a gaskiya dole ne hukumar lafiya ta duniya hu ta bayyana kai cinta sakamakon yadda annobar cutar COVID-19 ke kara yaduwa a duniya da kuma yadda gwamnati ci ke mata rukun da kainar kashi wajen daukar matakan tunkarar matsalar sakon mu na gaba daga Alhaji Umar Forever Gashuwa yace salamu VOA Hausa ci gaba da rufe makarantu a Najeriya sakamakon cutar coronavirus ba karaman koma baya bane a harkar ilimi a Najeriya Allah ya kawo mana karshen wannan cuta a duniya baki daya sakon mu na karshe ya fito daga Kabir Muhammad Jeki Kara a Sokoto yace ni kam samsam ban yarda wani rahoton majalisar dinkin duniya dake cewa mutane sama da miliyan 600 sa'in za su fada halin matsananciyar yunwa a bana ba dalili na anan shine akwai miliyoyin jama'a da suka tsunduma harkar noma a bana sanadiyar illar cutar coronavirus to jama'a ku ci gaba da kasancewa tare da mu a kullum godiya muke
kafin mu sallama ga Ibrahim ka almasi ya sake dawowa da labarai amma a takeice
kwararru a Amurka sun ce wani rigakafin cutar corona da ake gwadawa na nuna alamun iya samar da kariya sosai daga cutar tun ma daga matakin farko na gwada ingancinsa wannan rigakafi da ake gwadawa wani kamfanin Amurka ne mai suna Modern ya kirkiro shi sannan wasu kwararru a cibiyar nazarin cututtuka masu yaɗo ta ƙasa suka da inganta shi duk da killace kansa da shugaban ƙasar Brazil Jair Bolsonaro yayi saboda kamuwa da cutar corona wannan bai sa masu zanga-zangar kiran yayi murabus sun tausaya masa ba sun kuhula ne saboda irin matakan da Bolsonaro din ya dauka kan annobar
da takaitattun labaran muka kawo karshen shirye-shiryen namu a daidai wannan lokaci. Sai kuma can an jima da misalin karfe 9:30 na dare agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi. Wato karfe 8:30 kenan agogon GMT da Ghana. Za mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu kuma madadin duka abokan aiki musamman Ibrahim Kalmasi Garba da ya tsaya ne gabatar da shirin, da Julie Leather Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayan ta. Murtala Faruk Sanyanna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Sai mun haɗu a shirin mu na yau.